Bayan sai ta addinin musulunci muna yin talata ne wanda yake biyar ga watan Rajab ko shida. Shida ko biyar? Hudu. To, hudu ko biyar ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 watan Turawa muna 16 ga watan 2 shekara ta 2021. Allah ya kaddara mana zama a cikin masallacin kofar arewa cikin garin Gumal dan ci gaba da karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Wannan fatin min kwana ne a babu du'a'i indal tarbi su muka kare addu'a da mutum ke fada yayin damuwa ko kunci ko shiga wani mawuyacin hali. To ga addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ثم كرنتا حديث قصام غداؤه أتكين وتنساتيه. مكة يقول الله متاشي وباب الدعاء عند الاستخارة وتأدعى أكي ألوك تند متنك نيما الخير أبوه وانديسا أجابا كوزاب أبوه وانديسا أجابا. To wadannan addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun faɗi taron abubuwa da nake zamu tattauna su insha Allah. To amma dai Allah ya kaddara dai gaskiya abin da ya samu kawai shi za a yi. Allah ya mana jagoranci. Wallahi kawai a ce ba za a yi bane shi ne matsala. Ai amma abubuwan sai a hankali. Eh zamu tashi babi na 293 babu du'a'i indal istikhara. Shi Imam Al-Bukhari a hadisi mai lamba ta 703 shine hadisi da zamu tashi a kansa shafi na 259 irin nawa ina ga darasin miyo na 110 kenan ko Imam Al-Bukhari sai haddathana Muqarrib ibn Abdullah Abu al-Mus'ab qala haddathana Abdurrahman ibn Abi al-Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. محمد بن المنكدر شيك رواية جابر بن عبد الله وانا يتكلم رواية تكون شهرة الاستخارة أما حديثي وصحابي دي واسر رويتو أدوني استخارة دقوم الشيء وامن ذن الله صلى الله عليه وسلم ناكرن تدسو كمرية أكي كرن تدسورة القرآن. Sahabai daban-daban kusan sahabai guda bakwai sun rawaito istikhara tare da lafuzan daban-daban ne. Wannan ita fi tafi shahara, ita ce tafi sauki, ita ce tafi daɗin biya waje sa tafi shahara a tsakanin malamai. To Jabir a wani hadisi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yu'allimuna al-istikhara yana karantar da mu istikhara. Za mu ji menene al-istikhara din. Bil umuri a cikin lamuranmu na rayuwa sai ka da alif da lam dukkanin lamura ka suratu min alquran kamar yadda yake karantar da mu sura cikin alqurani yake cewa idan hamma bil amri idan mutum yayi nufin al'amari falyarka raka'ataini thumma yaqulu mutum yayi raka'o'i guda biyu sannan yace allahumma inni astakhiruka bi ilmika Allah ina neman zabunka da iliminka wa astaqdiruka ina neman iyawarka bi kudratika da iyawarka ko da kudrarka Allah ina neman sabi ina neman iyawa da iyawarka ko isa da isarka wa as'aluka ina roƙonka min fadlika al'azim daga fadalarka mai girma fa innaka taqdir wa la aqdir Allah kai ne kake tsarawa ni ba na tsarawa kai ne ka isa ni ban isa ba wa ta'lamu wa la a'lam Allah kai ne ka sani ni ban sani ba wa anta allahul ghuyub Allah kai ne masanin abin da yake koye har yanzu zamu ji kamar kirari ne ake ma Allah Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra Allah idan ka san wannan al'amarin nawa wasu malamai suka ce inda kace daidai nan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amr Allah idan ka san wannan al'amarin sai ka ambace shi da sunan shi da me zan bada misali na aure sebe kasuwa sebe na ofa ko abi ko ofa na na to kada zuwa daidai nan gurin sai ka ambaci abin da kake bukatar zabi da sunan shi in kunta ta adabu anna hadha al'amra in ka fade shi sai ka ce khairul lifi dini alheri ne a gare ni cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da ƙarshen lamarina yadda zan rayu da abin in karasa da shi in koma gare ka in dai Allah ka san alheri ne aw qala ko kuma yace fi ajili amri wa ajilihi a farkon lamarina da ƙarshen sa manan kana da zabi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ajili amri wa ajilihi ka dauke ma'ashi wa aqibati amri ko ma'ashi ajili amri aqibati amri ni kuma ajilihi kana da damar ka fadi haka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma kace Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ajili amri wa ajilihi faqdirhu li Allah ka zartar mun da shi yanzu ka fadi abin ka ga ya Allah ga gurin da kake bashi zabin abin ya zama to alkhairi ne a addini ya zama to alkhairi a rayuwar ka ta duniya ya zama to alkhairi ne a rayuwar ka ta lahira in dai Allah ya san a wannan fagen guda uku alkhairi sai ka ce masa faqdirhu li Allah ka zartar da shi Allah ka kaddara min shi ya faru faqdirhu li wa in kunta ta'lamu zabi na farko kenan ko wa in kunta ta'lamu in kuwa ka san anna hadha al-amra wannan al'amari yi mai ka sake ambatan shi sharrul li fi dini zai zama to sharri ne a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata ta lahira wa aqibatihi ko wa aqibati amri da ƙarshen lamari na aw qala nan ma ko yace ajili amri wa ajilihi farkon lamari na da ƙarshe duniya da lahira fasrifu anni Allah ka kawo min da shi zabi na biyu in dai Allah ka san sharri ne a addini na sharri a rayuwata ta duniya sharri a rayuwata ta lahira fasrifu anni Allah ka kawo min da shi ka cire shi daga zuciyata ka dauke mun tunanin shi ka martar da shi fasrifu anni wasrifni anhu Allah ne ma ka cire ni daga kan shi abin ya dauke daga kaina ni ma dauke daga kan shi misalin da mala ya fara badawa neman aure ku to Allah idan ba alheri bane ba fasrifu anni ka dauke shi daga kaina da iyayen matar da dangin matar da matar duk sun sane ka babu gaira babu dalili ai addu'a kai ko to matsawar ba alheri bane sai Allah ya sa dangin matar sun sane ka su tambame ka kai yi na cikin da nawa irin kawace haka duk an sane na dora muka rasa na dora wani bin da bai yi ba hanya ce da Allah zai cire maka ko ka ji a ce maka ba ta da lafiya ka ji a ce ta yi tafiya kai ka zo na kofar gidan kana gare ga dan kasa mutu sai ka tare da aka ce manzo lafiya eh an fara din ka ga sallu a hankali zaka ji me ana cire al'amarin daga gonka tunda Allah ta ce a fasrifu anni Allah ka dauke mu al'amarin wasrifni anhu ni ma ka dauke hankali na daga kan shi wa qadur li alkhaira Allah ka zartar mun da abin da yake na alkhairi haifu kana a ko ina yake a kowane lokaci yake in ka kadarta mun alkhairi kuma rabbini sannan ka amince mun ka fa'il amince da shi wa yusammi hajatahu sai ya buƙata shi a wannan hadisin karantowa za ka yi gaba daya sai ka kare wa yusammi hajatahu sai ka faɗi buƙatarka bisa yadda na faɗa kamar mai riwayar ina ji ne hisnul muslim da sauran ruwayoyi shi ne inda aka ce hadal amra nan ake tsayawa a ambaci buƙata wajen khair da wajen shar wannan da hini hadisin zan dan karanta bayanin malamai sai mu koma mu karanto yadda ya kamata a karanta ta zama ɗaya ko
na'am
ita al-istikhara me ake kira al-istikhara din akwai wani malami da ake kira al-istiyobi al-walli kala ya faɗa a cikin shi ma da ya tashi riwa sai yake cewa qalil jami'u wani malami da ake kira al-jami'u ya faɗa al-istikhara ita kalmar istikhara da ake faɗa istifa'alun min al-khairi neman al-khairi ne ku yi tarayya da wani yana nema kana nema to yanzu misali kai kana neman alkhairi a zuciyarka kana neman alkhairi a wajen ubangijinka aw min al-khiyara ko daga zaɓi ko dai daga alheri ko daga zaɓi asalin kalmar istikhara kenan wasu suna ganin daga kalmar alheri aka kira wuta kana neman Allah ya zaɓa maka alkhairi wasu kuma suna ganin al-istikhara daga al-khiyara zaɓaɓɓe Allah ya zaɓa ma ko ya ɗiba ma abin da yake shi ne zaɓaɓɓe yace bi kasri awwalihi wa fathi thanihi farkon ana mai kasara kalma ta biyu ana mata fataha ita ce khiyara bi wazni al-inaba ana karanta ta a wazarin da ake karanta al-inaba ismun min qawli suna ne daga furucinka khara Allahu lahu balarabe yana iya cewa khara Allahu lahu Allah ya yawaita masa alkhairi ko Allah ya masa alkhairi واستخار الله فواستخار الله يعني مذاق وبنجيج اي طلب منه الخيره يا بوكاتا ابن ده يكي نا الخير وخار الله له اذا بالعربي يتي خار الله له اعطاه ما هو خير له الله يا باشا ابن ده يكي شيني مفي الخير وتقل دان uwa ne ya nemi abu yayyayyay abin da yake nema bai samu wa kare zo sai yake baka labari ai ka ga ma fa sai kaza na samu sai ka ce maka kai hakuri hada ma khara Allahu lana wannan shine abin da Allah ya gane ma mafi alkhairi shi aka baka ana iya faɗin kalmar khara khara Allahu idan Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi wal muradu abin da dai ake nufi idan aka ce istikhara talabu khairil amraini ana neman alkhairin abubuwa guda biyu ne liman ihtaja ila ahadihima ga wanda yake bukata ɗaya daga cikin su malamin yace wallahu ta'ala a'lamu bis sawab Allah ne mafi sani abin da yake daidai da daidai so duk abin da zamu tunkara a rayuwar mu ai ɗayan abubuwa guda biyu ne abin zai iya zamantowa alkhairi ne zai iya zamantowa sharri ne to idan kai istikhara kana neman alkhairin ubangijinka ko kuma duka al'amarin akwai alkhairi a cikin shi amma wanne ne ya fi alkhairi sai Allah ya zaba ma abin da ya fi alkhairi idan kuma abin alkhairi ne amma lokaci ka ba ma Allah ya zaba maka sai Allah ya zaba maka lokacin da ya fi alkhairi watakila bai ci soka a gaba kuma abin alkhairi ne sai a ce to in ka same shi a shekara ta farko alkhairinsa 40% in ka same shi a shekara ta biyu 50% in ka same shi a shekara ta uku 70% in ka same shi a shekara ta hudu 95% to in kai istikhara kana neman alkhairin lokacin sai Allah ya tura ka shekara ta hudu shekara ta farko sai a ji ta hoga ga daga ya ce ai an maka an baka kujerar aikin hajji sai ka ce to bana ma ba zan zuwa a bari sai na dawo shekara ta biyu sai a ce ai za ku yi tafiya guri kaza shekara ta uku sai a ce an tura ka kos shekara ta hudu sai Allah ya daidaita maka al'amuran yadda abin zai zo ba tare da an samu tangarda to akwai abin da lokacin kake ba ma Allah zabi amma dukkanin abubuwan alkhairi ne a cikin shi a cikin hadisin Jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuna al-istikhara ayyana sanar da mu istikhara me yake nufi da al-istikhara wani malami da sake dakowa sai yace qalabu tayassuru al-khairi fi amraini ana buƙatar Allah ya sauƙaƙa alkhairi ne cikin abubuwa guda biyu min alfi'li aw tarki na samar da abun ko barin abun min alkhairi dan alkhairi wa huwa bidu sharri iko idan aka ce alkhairi kishiyar wannan abin da ake kira sharri fil umuri allati nuridu al-iqdama alaiha ana yin istikhara ne a cikin lamuran da muke so mu miƙa kanmu gare shi mubahatan kanat aw ibadatan wannan abin da zamu tinkara abu ne da yake ya inganta halaf ne ayi ko kuma ma ibada ce dan haka a gurin shi wannan malamin yana ganin hatta ibada ana mata istikhara amma a wani hali lakin bin nisbati ila iqa'il ibadati fi waqtiha amma ana istikhara akan yin ibadar a wani lokaci ya kamata a yi ta wa kayfiyati hada yanayin ta la bin nisbati ila asli fi'liha ba ana magana akan asalin yin ibadar ba misali akwai wajibin da yake wajibul muwassa wajibi ne da yake da yalwar lokaci in kai a farko yayi in kai a tsakiya yayi in kai a ƙarshe yayi yana da yalwar lokaci wajibul muwassa to irin wannan wajibin ka masa istikara ka ba Allah zabi Allah ka zaba min lokacin da yake dacewa in yi wannan aiki ko kuma a'a mutum yanzu sai yake so yayi wakati idan na mutu bara in bada wakati da zai zamanto yana amfanuwa a bayana mana na samu wani aiki na alkhairi in yi in hana a karɓi haya in hana a karɓi kuɗi in hana a yi jigila da shi kawai a amfani da al'ummar musulmi sai ka ba Allah maɗaukakin zaɓi to Allah ka zaɓa min abin da ya fi dacewa in gina masallaci ko in gina rijiya ko in gina makaranta duk ba inda ba aiki alkhairi ba ne ba to a cikin wanne ne zan yi ya kowar zuwa a fi amfanuwa da shi a bayana kaga yanzu ba so kake tabbai bangiji in yi alheri ko kar in yi amma a cikin ayyukan alheri Allah zaba mu wanda zan fice more shi a bayana ba ma kika dauki rijiya ka gina rijiya ka ce ga sanan sadaqatul jari nayi wakafin ta duk lokacin da aka samu kuɗi a sai mai a zuba a tada mutane su dauki ruwa sai aka yi rijiya wata il ana rijiya kafin ma ka mutu sai so man ya balle ya fada ciki sai ka tohe kai kanka ka san tun kana raye kamar aikin ya tsaya kenan ko barazana ce bayan baka raye to amma idan ka bawa Allah madaukakin sarki zabi madadin ayi rijiya anan sai Allah ya ture ta nan ka sai ce to ayi masallaci ko ayi makaranta ko ayi wani abun na alkhairi to shine hatta arfanin bawa ubangiji zabi a ayyukan da suke na ibada ne ba kana zabin bane akai in yi ibadar ko kar in yi a ana bada zabi ne wani lokaci ya dace in yi ibadar kuma wata iri ya kamata in yi ita istikhara tana da matukar muhimmanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban su ta ce yana karantar da su istikhara kamar yadda yake karantar da surar al-Baqara rayuwa in ya ayu alimuhum hadha du'a kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an li shiddati hajatihim ila istikhara saboda tsananin buƙatar da mutane suke da akwai zuwa ga istikhara wannan yasa manzo Allah yake zaunar da su ya musu karatun ta irin na Fatiha fil halati kulliha a dukkanin yanayi ka shiddati hajatihim ila al-qira'a kama yadda mutane suke da buƙatuwa zuwa ga karatu fi kulli salawati a kan kowace sallah yadda ka san ba za ka yi sallah asubahi zuwa isha'i ba sai da karatu mai kyau sannan Allah ya karba to haka kake da buƙatar ka koyi istikhara dan duk al'amari da kamar istikhara ba wani al'amari da aka dauki duk al'amarin rayuwa na da buƙatar istikhara in ba dai da ku suna arka dan bako amma ke muna fita daga nan wani dunkule da ka da 700 ta akar mu kallon ungona kace to dan yi hakuri da zai istikhara asa hada ila sai ba kadari to an ka karo ko ba hanka ba alheri ba ne kai ya sai kana ban goma gidan ka ta akara mun kallara ne ba za ku ban gizi ya ce mun kada karba eh kaga kenan da aka ce alimun ra istikhara da fil umur kulliha abin da yake da buƙatar lalle a bada zabi shine abin da ake bada zabi wanda akwai zabi cikin shi amma yanzu kana da buƙata kuma aka dunkule kuɗi aka baka ka tsaya istikhara aka rubuta ina ga kamar da dan matsala cikin al'amari din ko matsabar ba mutum bane sa akai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da yake muku na wannan dukiya matsawar ba kura idan kuka yi aka ba kuna sa yawo kuna sa kaza in ya zo muku ku karba ka sa ido ka sa yawo wanda shi ne babu alkhairi a ciki na ga kana fita ma da wani lullaba kuɗi ya miƙo maka kar ka ɗan kai da kalle ni dan karkasa kanka shugo hako in yabe koma kawai linke ka sa a jiba kama kalle baka ce Allah ya bada lada in ka sa ka kalle wanda din kace to dahi wani a ina ya samu ka fara sawa kanka shugo ha kenan matsar ba roka kai ba baka san inda aka nemo ba baka san yadda aka yi ba ka kalla ka amfane Allah madaukakin sarki ya dace da mu to sannan akan me za a yi istikhara din dole mu fara magana akan shi dukkanin al'amura ne ake ma istikhara ko akwai wanda ba sai an musu istikhara ba yanda za ka dauki ubangiji Allah to ya kamata in fara sallolin farilla za ka roki ubangiji kai istikhara ya kamata in fara yin azumi bayan ka balaga kaga wani aiki ne da kawai yana hawa kanka yin su sai yana hawa kanka yin su sai amma ko da abiya zama wajibi kamar aikin hajji dinda malamai sun tattauna yin aikin hajji farkon dama wani hili ya fi alkhairi a rayuwar musulmi ana samun kudin aikin hajji wani shekara ta biya wani hili fi maka alkhairi sai ka ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin ko wa ila jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardu kana samu ka biya to amma sai ka ce bari sai kara mai zuwa in biya ko bayan shekara biyu in biya kana nufi za a rubuta maka zurbi tunda baka ji wannan shekarar ba ba gane tambaya ta ba ko misali yanzu kujerar maka wannan shekarar sai aka ce naira miliyan biyu ka juya account ɗinka sai ka ga kana da naira miliyan biyu da dubu ɗari uku ka juya saboda wasu dalilai ka ce to ina da shekara mai zuwa zan biya tunda ka samu kudin aikin hajji baka je wannan shekara ba sai shekara mai zuwa za a rubuta maka zulubi a wannan shekara da baka je ba saboda malamin suka ce wannan wajibi ne muwaffa wajibi ne da yake da yalwar lokaci a iya rayuwar da ake da bukata kai sau daya na ko ka je a farko ko a je a biyu ko a je a uku ko a je a hudu ko a je a biyar duk wanda ka je ta yi daidai amma kuma gaggautawar ita ma tana da gurbi mai zaman kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wajabta aikin hajji shekarar da aka wajabta aikin hajji a ita yi shi masana tarihi ba a shekarar da ya yi wannan umara ce a yi karam kallon me yasa ba shekarar ba ce kafin hajjin ban kwanar an taɓa samun wata hajji kafin ta kenan? In ba taɓa samun ba kenan a shekarar da aka wajabta ya je in kuma an samu to wace ce? Na? Ikon Allah. Na? A tawar gobe? Wato wanda karatu ake yin aka yi shi. Amma ba ta farko mu da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wace ce aka tura Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya zama to amirul hajj aka tura Ali bin Abi Talib ya bi shi a baya ya karanta wa mutane suratul baqara a wace ce aka yi bayan ya rasu ne aka yi na a daban kwana yana aikin hajji ko Abu Bakar Siddiq yana amirul hajj malamai suke ce da wajabcin aikin hajji yana zama wajibi da aka wajabta aikin hajji a shekarar manzon Allah zai ce amma sai bai je ba sai ce duk mai niyyar aikin hajji ta tafi Abubakar Siddiq ya zama to shine amirul hajji shi zai zage ku a jagorancin ku akan ayyukan aikin hajji saboda haka duk wanda suka yi aikin hajji a wannan shekarar Abubakar Siddiq ya jagorance su da aka sako da suratul bara'a a bayan an tafi sai ta da Ali bin Abi Talib ya ce ka bi shi ka karanta wa mutane suratul bara'a kai musu bayaninta amma amirul hajji dai Abubakar radiyallahu anhu kaga ba a shekarar hajjin da aka yi ban kwana aka yi ta ba kuma a bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce aikin hajji ba saboda da yazo jawabi yake cewa la'alli la alqakum ba'da ami hadha ina sa rai ko me yiwa ba zan sake haduwa da ku ba a bayan wannan shekara dan hajji kwaye ta sai suka ce to da wajibin yana zama wajibi kana samun dama yau da ta mun Allah ya ji a shekarar farko sai bai je ba sai Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sannan shekara mai zuwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a irin wannan wajibin da yake da yawan lokaci ka iya neman sa aure ne kamar da muka bada misali to anan ma ka iya yi ka nemi zabin Ubangiji shekara ta farko ko shekara ta biyu ko shekara ta uku wannan babu laifi sai ka ba Allah madaukakin sarki zabi akai shi wata riwaya kuma da zamu tada a hadisi na gaba shine duk al'amarin da yake da muhimmanci zai iya caja kwakwalwa to anan ne ake iya yin istikhara jami'an Allah da yake cewa tun daga wannan ranar duk wani al'amari da zai iya motsa kwakwalwa ya caja ta to in ya taso sai na wa Allah madaukakin sarki zabi so kenan manya-manyan al'amura da za a iya samun rikicewar tunani anan ne ake istikhara a cikin al'amari ga lafazin ka kamar da jabir ibn abdullah ya faɗa sannan aka ce ana sallar raka'a biyu ko wannan sallar raka'a biyu ta zaman to ba ta farilla ba kar ka ce to bara bayan sallar asubahi in yi ta kana sallama sallar asubahi kai ta a'a ba na ake yi ta ba raka'a ake biyu ta musamman wadda ba ta wajibi ba a nan ake sannan malamai suka tattauna ana ƙarawa ko ba a yi sau ɗaya can ake ko ba sau ɗaya ba akwai ruwa da ta ce ana yin sau bakwai amma bai yi fiya da haka ana yin sau ɗaya kuma kar ka sa zafi a zuciya ka kafin ka fara zan istikara kawai ka fi istikara amma fa dai Allah ka gani yarinya nan tana da mutunci wa zafi to kaga yanzu kana ga Allah ba ko lalle ya zaba maka ko kuma dai kana da abu kana da zuciya in zaka ga istikara to kada zuciyarka ta kudurce komai in yes yes in no no ita ce istikara amma an taka bi kasan zuciyarka akwai wata mazara a ciki to ba za ta maka amfani ba to ake ka tafi zuciya wanke duk abin da Allah ya zaba maka ya maka anan da ake tafiya istikhara kuma ana yin ta a kowane lokaci in ba lokacin da aka hana yin sallah ba saboda me ana yin ta a bayan sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ake karantar da istikhara ko idan hamma bil amri falyarka rak'atayn kuma ya kulu sai mutum ya ce zamu karanto su ko wata kin a karantawar in cire gurin zabi sai mutane su kiyaye Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به باب به أولى روايكم نعم an kiyaye abubuwan da na ciccire duka abubuwan da na ciccire ba a buƙatar su faɗo a cikin istikhara iya abin da na karanta a zabi na farko shi da abin da za a karanta zabi na biyu sai ka cire abubuwan da muka sa sai ka sa shi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وعاجله فقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير haiku kana thumma rabbini akwai wannan tsakan ta farko da ta biyu na'am ko inda aka bada zabi ko kai wannan ko kai wannan dan haka ba zabin farko shi muka karanta a da farko zabi na biyu shi muka sa a zabi na biyu duk wanda ka dauka kai istikhara da ita insha Allah ta'ala sai amma khairul li fi dini akwai tana fitowa wa ma'ashi wa aqibati amri ina ake canzawa a sa azilihi da azilihi da ainun da alhamza ko ainun mai duniya azilihi mai alhamza lahira akwai abin da yake wata mutakin wata ko mai magana akai shi ko an fahimta an fahimta to Allah ya ba na'am na'am eh a wannan riwaya ba a sa ta ba fa qadiru li shikenan ta a wannan riwaya da Imam Bukhari ya kawo a cikin al-adabul mufrad a wata riwaya da wannan mai hadisul muslim fa qadiru li ka kaddara min shi kuma yassiru li ka sauƙaƙa min yadda zan same shi kuma baraka li fihi idan na same shi ka sanya min albarka cikin shi ita ma tabbata ana ƙara da ita na'am ya wa sallara ka abin sai an yi sallama ko kafin a yi sallamar ko kafin sallamar ko bayan sallamar duka yayi a karatun sai wato salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na wannan safi mun karanta ana iya yin addu'a a bayan sallah ta nafila dan haka a iya yi amma wasu malamai da suka ce in kai zaman tahiyya ka kare addu'o'in ka kafin kai sallama anan da ake du'a wa istighfara sai zaman to ta faro cikin addu'o'in da ake a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam na'am alaikum assalam idan mutum bai san eh da gudu ba eh bukatar da ake da akwai baka iya larabci ba kaga ba za a ce baka da ka ta yi ka koyi larabci sannan ka je ga bukatar sannan a saurare da ka tattare bukatar ba mamaki akwai auren da ake yin sa kawai Allah ne ya kaddara ki kana fitowa daga gida rina ta zo kofar gidanku eh ka da hasikar kanka kawai ta karbu kage yanzu misali ba za ka tsaya mai kaje ka koyi ya za ka sa wannan abin a larabci sannan ka tantance ina ne ba gidan sai yarinyar kaga da su zakai da ba maki har za ka makara cikin al'amari din ku ba mamaki kana gani sai ka biyar wannan fa sai wannan kar gidan wani sai ai wannan yarinyar sai hafizan alqur'ani mai zuwa makaranta ka sai masha Allah an samu rukunin zan fara haduwa ku kana koma gida sai ka yi alwala sai ka juya ka kalli gabas kawai Allah raka'a bi to Allah wannan yarinyar da naga ta wuce idan alkhairi ce to Allah ka kaddara abu ba ya kasa da gaggawa ba cikin lokaci ba mu dai ana yanzu insha Allah ta'ala wata bukata za ka take kike tasowa wata kira yi maka waya a ce nan da sati daya ka tura takardun ku za ku yi interview aiki nan da sati daya nan take ana gaya maka da ka tura takardun naka sai kai kuma istighfara Allah ubangiji ko aiki kaza ya samu ko bai samu ubangiji ina neman zaɓin ka idan alkhairi ne ka tabbatar da in ba alkhairi ka cire shi babu alkhairi da an liƙe za ka gaba sunan ka kai ka san me dalili idan da alkhairi ko an tsallake za a dawo da shi sai ka zance maka akwai supplementary akwai commander akwai ɗan alfarma sai ka rasa yadda aka yi dole sai an yi wani abu daban da ya kuma faɗo cikin matsalar da akwai alkhairi in dai lokacin ka ne da alkhairi da isin ubangiji za a samu in babu alkhairi ba za ka samu ba na'am eh ko lokacin da ya idan ba lokacin da aka hana sallah ba kaga bayan sallar la'asar ba za ka yi ba saboda me ba a sallar nafila a bayan sallar la'asar bayan sallar asubahi ba za a yi ba saboda an hana sallar nafila har sai idan rana ta fito ta daga a lokacin ba a yi ta idan rana ta sake tsakiya ba za a yi ba saboda ba a sallar nafila a daidai wannan lokaci Allah ya sa mu dace na'am a wani baya wani istikhara kowa shi yake yin kayansa ita istikhara da wani kya wani ta kalganta da irin tsafi da malaman tsubbu sannan abinda mutane suka dauka fa aka ce istikhara kamar ana zuwa a gano wani abu ne na gaibu shi yasa ake ce mata istihara ma ko me istihara neman rufewa ina istihara aiko hara fi amrihi ya rufe a cikin al'amarin sa shi yasa malaman zuwa da kansa suke maka a istihara za a mishi za a rufe da shi ne na eh amma idan istikhara dai to kai da kanka zaka nemi zai a wajen ubangiji in baka iya ba kuma babu laifi mutum sai ya nemi a ta hida addu'a da zabin al'amarin cikin abubuwa kuma ka dage ka koyi ta kamar da kake koyan abubuwa malam sai daga bayan mun magana akwai neman shawara wasu suna ganin ya kamata mutum ya nemi shawara kafin ya istikhara din shi da kamar misalin da na bada a neman aure ko kana gani ya kanka tafi istikhara ya kamata ka tambayi ɗabi'unta ka tambayi halinta ka tambayi gidansu kama kalle ta ka gane ta ma ko baka mata ba ba maki sai ma ka gama istikara kuma an bai ga ido ɗaya gare ta eh ba maki sai ka gama istikara ka ga kafa ɗaya ta fade tsawo ko ba ma ke kaga istikara ga wani abu kuma kamar ya maka sticker so da bukatar ka kalle ta kai shawara duk abubuwan da kake da bukata sun cika sai kuma ka jira ina alkhairin abin yake ko rashin alkhairin abin kuma da nace misali ko ido ɗaya ko kaza fa kowace mace a yadda take akwai da Allah ya halitta wannan abin shine take so eh na ji wani labari da aka ce akwai wata mace da mijinta ya rasu wallahi ta kasa yin aure mijin na da irin dan bibitin nan ne da daddare ta goye kayan ta a gida ta rika zagayawa wallahi da irin ta kasa yin aure duk wanda ta goya ta ga mata sun gangan ba za ta iya goyen sa ba har kuma ba za ta ta fada a gidan radio mutane yan kuli kuli suka yi ta zuwa da zaki auren da gaba ta gadi abin ba zai mata dadi ba wancan mijin nata na farko shi take so in ta goyi gata ta zage a cikin gida jira in kuma sai kirga suwar 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 sai mai ka mata ladan goyo amma wata yanzu misali in aka mata jerin samari in ta ga wasan dan kurkur 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 na hege tana kawai da kai ba ta mutu ko akwai da wani lokacin ta ga kurkur na akwai hege ta kiyar ta dai to da ake kenan biya da Allah ajje ka akwai wanda dai da Allah ya ajje mace ko ya ajje namiji akwai wanda aka halitta shi wannan abin shi yake eh wata idan harare garke gare ta sai ga wani fa abin da yake bukata a duniya sai wannan kallon gefe shi yake so in ido ɗaya gare ta wani ne idan ɗaya yake so in babu isa ba zai iya aure ma wata in gajera ce ba zai iya aure shi gajera ba wata in doguwa ce ba zai iya aure shi doguwa ba wani kuma wace da hinkafa yake so ko akwai gajera akwai doguwa akwai fara akwai baka ko furutsala ko aka fuka ce ko ko na Allah ya samu dace to ana neman shawara kamar da wani mai hikima ma yake cewa su mutane guda uku ne haka wato masu hikima suka ce akwai rajul akwai nisfu rajulin akwai kuma wala rajul akwai mutumin da ana kiransa mutum akwai rabin mutum akwai da ba a rinsa bai ma a cikin mutane far rajul wanda ake kira rajul man kana lahu ra'yun wa yastashi shine da mutumin shi a karan kansa zai iya gane daidai da ba daidai ba kuma ya san abin da ya dace sannan ya nemi shawara wannan shine cikakken mutum zai auna da kansa ya gano abin nan akwai matsala ko ba matsala amma duk da haka sai kama abokinsa su koma gefe to ni fa abu kaza nake so da gini ga amma ya ka gani sai ka amma fa abun nan duk da bai haranta ba amma akwai jinjina ba ba ka ga kaza 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 to in ka tara aminan ka biyu uku kuka yi shawara ka kalli taka shawara sai ka dauki matakin da ya dace akan wannan shawara wannan ne ake kira cikakken mutum lahu ra'ayun wa yastashi eh walau kunta faddan ghalid al-qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr cikar ra'ayi babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce idan al'amuran musulmi ya taso ya zauna da musulmin su yi shawara ta ga menene mafita what is it cikar mutum wa nisfu ar-rajul shi kuma tsagi man kana lahu ra'yun wa la yastashi yana da ra'ayi amma baya shawara aw laysa lahu ra'yun wa yastashir ko kuma shi a karan kansa bai da zabi amma na neman shawara shi ba zai iya zaba ba amma zai tara abokansa su yi shawara kaga zama nisfu rajul a zai iya zaba amma ba zai yi shawara ba har yanzu yana nan amai nisfu rajul wan naqis man la ra'aya lahu wa la yastashir shine mutumin da shi a karan kansa ba ra'ayi kuma baya shawara dakin dari dai kenan bai sani ba ko ba zai nemi sani ba bai iya gano ba ko ba zai nemi ya gano ba wannan Allah ya raba mu da zama a cikin tsarin sa ko da cikin hali na rayuwa Allah ya sa mu dace to mun karanta hadisi da hadisi uku ne kuma na ga har 742 ta ina da so mu tsaya a kan shi ko sauran bayanan istikara inda akwai insha Allah Allah ya gode sai ya dauko su sai mu karanta sauran hadisan Allah albarkace mu cikin abin da muka faɗa na'am sai tambayoyi da aka rubuta ga guda ɗaya an bani assalamu alaikum Allah ya ƙara malami san kwana da rayuwa mai albarka Allah ba mu rayuwa mai albarka ni san kwana kuma sai a hankali ko eh Allah ya ba mu rayuwa mai albarka mallan ina barar addu'a yanzu daga bakin ka mai albarka aushuwa kana da albarkar ko muna dai fatawa uban da muka sa a gaba na alkhairi ubangiji Allah ya bamu wanda yake akwai sharri muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana da sharri din da abin da yake mai alkhairi ne duniya da lahira kamar yadda muka karanta ba zai fitine mu cikin addinin mu ba cikin rayuwar mu cikin lahirar mu ubangiji Allah hada mu da shi ka saba ka mana shi wannan ya da hada da duk abin da ka roka din kenan in akwai jarrabawa da abin da zai taba addini da rayuwa da maslaha ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi mana da kuma sauran bayin Allah masu sauraron ta Allah ubangiji ya kawo min miji na gari to nayi aure saboda wani dalili wanda ya shafi rayuwa ta wanda nake ciki a yanzu so mata sai kenan mai neman addu'a Allah ubangiji ya baki miji na gari Allah ya baki abokiyar abokin rayuwa na alkhairi wanda za ku yi addini a raya addini a kawo wanda za su taimaka wajen ɗaukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya baki da ke da masu nema irin ki akwai ƴan uwa musulmi kofas wanda za su gama sabis din su 18 ga wannan wata din da yawa su muka yi karatuttuka da su kamar Malam Umar da muka shigo tare da shi yanzu suna bara su ma addu'a ubangiji Allah ya sa su gama lafiya kalau su koma su sami iyalansu da ƴan uwa lafiya kalau Allah ya sanya musu albarka cikin karatun da suka yi da zaman da suka yi a garin in sun koma kuma fafutuka a gonar aiki ubangiji Allah hada su da ayyuka da suke na gari rayuwa da za a fuskanta ta aure da sauran faɗika tashi kamar yanzu ne ma za a fara ta ubangiji Allah ya jagorance ya sauƙaƙa duk abin da za a tunkara Allah ubangiji ya kawo mafita da alkhairi suna bara a wajen uwa da yanzu da bayan yanzu ubangiji Allah ya amsa amin an karo mun aka wata aka ce assalamu alaikum mallam wani irin aikin alkhairi ne ya kamata mutum ya yi wanda zai sa ya tsallake sirati kamar ruwan kiya ai ko ka dage da neman alkhairi da neman mafita a wajen ubangiji da addu'ar ubangiji Allah ya nesanta ka daga wuta in Allah ya nesanta ka daga wuta Allah ya sanya da zaka tsallake amma in ce ga an aiki ba ɗaya tab da in kai zaka tsallake sirati kamar ruwan kiya wallahi ban san shi ba amma dai in ka dage da izinin ubangiji zaka tsallake din Allah ya sa mu dace shi hawa sirati gwanin sa ba ta tsallake shi ba duk da yake tsamani zai yi training saboda sirati yayi a banza ai akwai da zaka sun sa karfe ko sun sa igiya ko kofas ma ko zaka an sa ana tafiya akan ta ana tangadi wannan duk wasa ne shi sirati lahira kawai aiki ake da bukata tunda karshen hadisin muslim ya faɗa yace adaku min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayyi yace ya fi gani siranta kuma ya fi ta kofi sai shi so idan da kwakwalwa za ka yi tunanin wallahi ba za ka iya ganewa ba ce sa wanda suke auna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalin su in so zo ne sun faɗi wani mutum da nace an yi da aka gaya masa sirati da wata ai kowa ya wasu ya faɗo ka ga me hankali ya sa a gurin ba hankalin shari'a ya sa a gurin ba shi dama tunani da hankali ba zai yi ba kuma lokacin babu wani guri fa da zaka taba ka ce bara in tokare dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna na Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah ya fada yawma tubaddalul ardu wa ghayra al ardi was samawat wa barazu lillahi al wahid al qahhar Allah ya ce zai canja kasa zai canja sama a nade sama a jingine a nade kasa a jingine sai expire an gama aiki sai ta ce to manzon Allah daidai lokacin mutane suna ina ita ce tambayi ai dai akan kasa muke in za a yi sar tutami ma da kuma duk ba ana zauna akan kasa ba to idan za a canja kasar mutane suna ina in za a canja sama mutane suna ina yace hum ala sirat daidai lokacin da za a yi canjin ko an tsura shi a kan sirat in ka tsallake aljanna za ka jira in ka fada wuta za ka shiga lalle Allah ne ya canja yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi was samawat so hankali ba zai amfani a gurin ba a dage da ibada da neman taimako a wajen ubangiji sai Allah ya datar da mu Allah ka datar da mu Allah ka ba mu ikon tsallakewa kuma haka ya faɗa da kansa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ba wani mutum cikin masu imani ko masu rayuwa a doron kasa illa wariduha wace sai ya bi ta kanta sai ya shige ta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan al'amari ne wajibi ne da ubangiji ya hukunta ya zartar ba masa wata ya faru ya sa lokacin bazan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ji ce idan mutum yayi kaza yayi kaza sai lan tamassuhun nar sai ta illa ta illatal qasami
wuta ba za ta taba tabayi ba sai je iya rantsuwar ubangiji da yace wa in minkum illa waridha lokacin da zaka yi shikka wuce wannan hili abin da kawai zai shafi mutum Allah ta sa banda ruwa cikin wahalar sa malam mutum ne muke zaune da shi muna kasuwanci amma baya zuwa yin sallah to ya zabi da shi dai mun ga masa za ku yi ko ga masa ko gyara masa in yaki ko bijire masa ko ga masa ga abin da ya kamata a yi ba a zama da fasikai mutanen da ba sa addini ba sa sallah ba sa kauna Allah ba sa kauna ibada sai masu neman addu'o'i na alkhairi min yi Allah ubangiji ya sa su da alkhairi an to sai da mun to cikin abin da zamu tantance sai mai zuwa idan ba manta ba insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.